بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ينقوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكو ميشيني هذا ما أولنا مسلاتي ميتادن البركة babban masallacin juma'a nan nan cikin garin dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Alhamis, wanda yau 13 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1446, wanda kuma ya dace da 13 ga watan 3 miladiyya 2025. Muna cikin sura ta 51, suratul Dhariyat. Wannan ayoyi da aka karanta a yau, an karanta su a jiya, mun so mu bayani akan su lokaci yayi mana halin sa. Mun tsaya akan fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake sifanta al-muhsinun, ma'ana masu kyautatawa, yace kanu qalilan min al-layli ma yahjaun, sun kasance kadan ne a cikin dare suke runtsawa. Mun yi bayanin maganganun malamai dangane da abin da ya shafi me ake nufi da qalilan minan layl. Wasu suka ce minan layl shine minan layali, a cikin darare to kadan ne daren da ba sa yin qiyamul layl, ma'ana suna yin qiyamul layl ko ta zamo kadan ko ta zamo da yawa a mafiya yawan darare. Ma'ana ta biyu shine kadan ne a cikin dare suke runtsawa, ma'ana za su yi sallolin dare masu yawa a cikin dare. Malamai sun kai sun kawo a wajen fayyace me ake nufi da dalilan minan layl. Akwai asar daga Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yadda, yake cewa abinda ake nufi suna sallatin nafilu tsakanin magariba da isha. Mun san akwai sunnur rawatib, raka'a biyu da ake yi bayan sallar magariba. To banda wa'annan nafilu, akwai wa'anda wasu daga cikin magabata idan sun yi wannan to kuma suna shagaltar da wannan lokaci gaba ɗayan sa, sai nafilu, wasu su yi dogayen nafilu, wasu kuma ya zama sun yi raka'o'i da yawa. Ko wanda daga cikin magabata, ba zan iya tuna wane ne ba, wani yake cewa na gan shi ya yi nafila kusan biyu tsakanin magariba da isha, to da ya kai goshi sana ƙarshe bai ɗago ba har sai da aka kira sallar isha. Kaga abin da zaka ƙaddara da wajen minti 40 ko ma sama da haka. To saboda haka suna raya wannan lokacin da nafilu. Wannan shi ne abin da Anas ibn Malik, Allah ya ƙara masa yadda, ya faɗa. Wasu daga cikin magabata suka ce abinda ake nufi shine ba sa yin bacci tsakanin magariba da isha. Ya zo a hadithi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kyamaci a yi bacci bayan magariba kasha, kuma ya kyamaci a yi hira bayan sallar isha, domin kowanne daga cikin biyun akwai matsalar da zai iya haifarwa. Bacci bayan sallar magariba zai iya haifar maka rashin samun sallar isha'i a cikin jami'i, ta yiwu in ka ce bari ka ɗan matse, to shedan kuma sai ya matse ka har sai an gama sallar isha'i, sannan ka iya tashi. Wannan zai iya faruwa. To in kuma ka ce za ka yi hira a bayan sallar isha, za ka iya shagalta ka yi ta hira, ka yi ta hira har ka ɓata dare kuma ka makara. Bacci bai ishe ka ba sai ƙarshen dare za ka ji kana jin daɗin baccin. Ya zama ba kai wata ƙiyamun laili ba, wani ma ya zo ya zama ya rasa sallar asuba. To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ce qalilan minan laili ma yahjaun, kaɗan ne daga cikin dare suke runtsawa. A nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya faɗi yanayin baccin nasu, bai faɗi me suke yi ba. To abinda suke yin shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfihi wa thuluthihi wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lallai ubangijinka ya kai ma'aiki alayka salatu wassalam ya sani cewa annaka taqumu adna, kai kana yin tsayuwar dare adna min thuluthay al-layl, kasa da kashi ɗaya a cikin uku na dare. Wa nisfahu, in muka ce wa nisfahu ya zama atafi akan wancan taqumu adna, in muka ce wa nisfihi ya zama atafi akan min thuluthay al-layl, kenan thuluthay al-layl sai zama wa nisfihi, wato kenan kasa da rabin dare. Sannan kuma wa nisfihi, sannan wa ta'ifatun min alladhina ma'ak, haka nan wa'insu wanda suke jama'a tare da kai su ne sahabbai, to su ma aikin su kenan. Kenan wannan aya ta nuna mana da Allah ce kanu qalilan min al-layli ma yaj'un, to ba wai hirar banza mara amfani suke ba a sauran lokuta, ba kalle-kalle suke yi ba, ba shirme suke yi ba. Waliyazu billahi, akwai wanda shedan ya wanke musu hannu a ka lokaci mai tsada irin wannan na Ramadan, to za ka samu cewa suna lalata daransu ko dai kalle-kallen waɗansu wasanni, saboda yahudancin duniyar Turai da Amerika da ma ta wasu daga cikin Afirka. Akwai wasanni da aka ƙirƙiro yanzu na kalle-kalle, wasu ya zama bal ce, ana gama bal can za a fara can, ana gama watan za a fara can, wani tun daga wajen sha ɗayan dare za a fara har zuwa huɗun asuba, waccan ta sha tana gama nunowa waccan za ta fara. Saboda haka ka zama beni ka lalace, ka kalli waccan ka kalli waccan abin tausayi, wani ma har ka samu wai ya samu ɓacin rai, wani ma har jininsa ya hau saboda tim kaza ya ci tim kaza. Ba dangi iya ba na baba, ba ko kwabo za a bashi ba. Ƙarshe ma waɗansu maƙiya annabinka ne, maƙiya addininka, da za su san cewa kai musulmi ne, to gara tsumma a bola da kai. Amma kuma wai kai ne gwanin sufotin ɗinsu, kai ne gwanin ɓacin rai idan an ci tim kaza, saboda kai kana sufotin ɗinsa. Wannan wallahi rashin sanin ciwon kai ne. Har ma ka zo kai makanka laƙabi da sunan wani arni, ana kiranka da suna kiga ko wani abu mai ko daɗi babu suna, wallahi malam abin zai baka tausayi saboda rashin sanin ciwon kan matasan mu. To saboda haka su waɗannan bayin Allah daransu yana tafiya ne a wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala, ba sa yadda waɗansu sakanni da mintuna su tafi musu, in dai ba bacci suke ba to sai dai a wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala. To sannan wannan aya tana nuna mana muhimmancin sallolin dare. tana nuna mana muhimmancin qiyamul layl. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadithin Muslim yana cewa mafificin azumi idan an cire azumin watan Ramadan shine azumin watan Al-Muharram. Watan Al-Muharram kai azumin nafilu a ciki yafi duk wani wata da zakai azumin nafila in dai ba azumin Ramadan zakai ba. Sannan manzo Ali sallam yake cewa kuma mafificiyar sallah in ka cire sallar farilla to ita ce salatul layl, ita ce sallar dare. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kuyabun su da sasannin su suna nisanta wajen kwanciya, suna tabbauta ta mu ubangijinsu, suna jin tsoron azabarsa, kuma suna sa rai a wajen ainihin jin kansa. Sannan abinda Allah ya ci ya azurta su, kuma ainihin suna ciyarwa. Babban sahabi Abdullahi bin Salam, wanda yake kun san babban malami ne na Yahudawa, kuma Allah ya masa gyadar dogo ya zama shi ne farko shiga addinin Musulunci, ga abinda yake cewa. Yake cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam farkon shigowarsa Madina, sai mutane suka yi dafifi suna ta zuwa wajensa. Sai ya zama ni ina daga cikin ƴan gabadai zuwa wajensa. Sai yake cewa fa kana awwala ma samitu yaqul, yace farkon kalmar da naji manzo alaihi salam yana faɗa ita ce, yana cewa ya ayyuhan nas, ya ku mutane, at'imu ta'ama, ku ci yadda abinci, wasilul arham, ku sadar da zumunci, wa afshu salam, ku yada sallama, wa sallu bil layli wan nas qiyam, ku yi sallah da dare mutane suna ta share bacci, wan nas qiyam, wa sallu bil layli wan nas qiyam, ku yi dare mutane suna ta share bacci, in kun yi wannan tadkhulul jannata bi salam, za ku shiga aljanna da aminci. Allahu akbar. Ka duba waɗannan gwalagwalan kalmomi, don Allah ka dan ɗora kanka a kan mizani, ka ji ya kake, ka ji na kana da ɗan nauyi koko shafar kake. Farko yace at'imu ta'am, ku ci yadda abinci. Sheikh Abdul Qadir Khailani Jilani rahmatullahi ta'ala alayhi, kamar yadda Ibn Taymiyyah rahimahullahu ya rawaito haikaito a cikin fatawa tasa, yace Sheikh Abdul Qadir yana cewa na bibiyi duk wani aiki na lada da dan adam zai yi ya samu kusaci a wajen Allah, ban taba ga abin da ya kai lada ciyarwa ba. Babu abin da zaka yi ka samu kusaci a wajen Allah kamar ciyar da bayin Allah. To sai manzo Allah ya soma da wannan, yace at'imu ta'am, ku ci yadda abinci, wasilul arham, kuma ku sadar da zumunci. Kun sha ji a hadisi lokacin da Allah ya gama halitta gabaki daya, zumunci ya tashi gaban Allah, ya ce ya Allah, wannan wurin shi ne waje na neman alfarma. Wace alfarma za a yi mun? Allah ya ce bai ishe duk wanda ya sadar da kai na sadan masa wanda ya yanke ka na yanke masa? Ya ce ya ishe ni wannan ya Allah. Shi yasa wani hadisi manzo alaihi salam yace babu laifi wanda Allah subhanahu wataala ya zama wato ainihin zai danki dan adam da shi tun a duniya, da kuma abin da yake jiran sa na azaba a lahira kamar laifi biyu, shine yanke zumunci da kuma zalunci. Fa hal asitum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa ma absarahum. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shin yanzu ba ku san cewa ba, ko ku wato kuna fatan idan kuka bijire kuka juya baya wannan abin ya haifan muku ku je ku dinga barna a ban kasa, kuma ku dinga yanke zumuncin ku? To wa'ancananka masu wannan sifa, masu yanke zumunci, masu bijire ma Allah subhanahu wa ta'ala, su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala
ya kuruntar da kuma a kunnuwansu sannan ya toshe basirar su ba sa iya gane addini Allah ke yi. To sai manzon Allah ya ambaci wannan sai ce wa afshu salam, ku dinga ainihin yaɗa sallama. A wani hadisi alaman arabta wa man lam ta'rif, kai sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba. Yana daga cikin jahiliyyar yanzu ta wa'ansu wanda ba za su yi ma sallama ba sai sun san cewa kai dan tafarkin su ne, kai dan mazhabin su ne, kai dan bangaren su ne, amma in dai kai ba abokin tafiyar su bane duk musulunci ba sai maka sallama ba. Wannan mummunar aqida ce wacce ta ci karo da addinin musulunci. Malamai suka ce da za wani mutum ya shiga irin ta musulmi, kana ta baba musulmi ne ko ba musulmi ba, to abinda ranka ya runja ya ce musulmi ne kai mai sallama. Gara ka kuskura kai masa sallama da zaton musulmi ne ya waye gari ba musulmi. Shi Ibn Abbas ma yana cewa Allah ne ya ce wa idza uyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi aslamina urduha, yace ko arne ne inda ya fara maka sallama to ka ce masa wa alaikumus salam wa rahmatullah, inda shi ya fara kai ba za ka fara masa ibtida'an. To amma raddan Ibn Abbas yace tunda Allah yace wa idza uyyitum bi tahiyyatin, kuma Allah bai taksisi akan ta waye muku sallaman ba, to sai aka ce ku mayar da wacce ta fita ko kuma ya zama kuma yadda ita. Kuma hadisi yana nuna cewa daga cikin alamomin tashin alkiyama shine kin yin sallama sai fuskar da mutum ya sani, ma'ana sai wanda yake ganin dan tafiyar sa ne. Menene asarar ka idan kai wa musulmi dan uwanka sallama ka roƙa masa aminci? Me kan ragu da shi idan ka roƙa masa aminci mala'ika ya maka irin wannan? Kaga kai ma ka ci gaba, Allah ya dace da mu. To saboda haka ƙarshen hadisi yace wasallu bil laili wan nasu niyam, ku yi salloli da dare mutane suna ta bacci, to in kun yi wannan za ku shiga aljanna da aminci. Kaga ciyarwa, sada zumunci, yaɗa sallama, sallolin dare, don Allah ka tambaye kanka a hudun nan kana yin su cif-cif ko ko kila ɗaya kaɗai kake yi ko biyu kaɗai kake ko uku kake yi? To yi ƙoƙari ya zan ba a barka a baya a cikin duk wannan abubuwan da aka ambata ba, Allah ya dace da mu. To Allah subhanahu wataala sai ke cewa wa bil asari hum yastaghfirun, sannan bayan sun yi yamul laili sun tafiyar da sa'o'in dare suna bautata ma Allah, to idan ƙarshen dare ya zo nan kuma za su zage da istighfari. Babu lokacin da istighfari ya fi tsada, ya fi alfanu, ya fi dacewa kamar ƙarshen dare. Allah yana cewa wal mustaghfirina bil ashar, daga cikin bayin Allah na ƙwarai da Allah ya jero sai ya ambaci masu neman gafara a ƙarshen dare. Annabin Allah Annabi Yaqub alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, lokacin da ƴaƴan suke cewa ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in, sai ce sawfa astaghfiru lakum rabbi. Sai malaman tafsiri suka ce wannan sawfa da yace yana nufin sai ƙarshen dare ya zo, domin ƙarshen dare shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake zuwa sama ta kusa zuwan da ya dace shi subhanahu wa ta'ala. Ya ce wa zai kiraye ni na amsa masa, wa zai roƙe ni na bashi, wa zai nemi gafarata na gafarta masa. Kai canka, kai canka, kai canka, a ce kai bacci kake a lokacin. Wallahi daga cikin asa rayuwa a ce alfijiri yana fitowa a lokacin bacci kake, wannan zaka zama kurar baya kuma kana bayan baya kuma da wahala ka samu ci gaba. Kayi kokari alfijiri aƙalla a ce kafin ya fito duk lalacewarka a ce da minti 20 ko minti 30 kai sallama da bacci, kai sallama da bacci, da wannan za ka samu nagartar duniya ka samu nagartar lahira. Amma a ce duk alfijirin duniya ya fito kana bacci, to wallahi ka tafi ka asarori asara duniya da ta lahira tunda Allah ne da kansa yake yi kuwa kuma shikenan daga zaran alfitri ya fito wannan yi kuwa an datse sai gobe haka kake a yau haka kake a gobe jibi haka kai jiya da shekaran jiya satin da ya wuce watan da ya wuce ba rama haka kake wai kuma kace abuwa sun ci kurkude ai fara ci kurkudewa su kai inda baka gyara ba Allah ka datar da mu to saboda haka nan wannan lokaci as-sahar shine lokacin da ake cin abincin sahur lokaci ne mai matukar tsada Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yadda a ƙarshen rayuwarsa ya rasa ganin sa domin shi ibn Umar yana daga cikin masu dan tsanantawa wannan lokaci shi a alwala yana gari idan ruwa bai shiga ido ba an ballafa to wannan tasa yana shigar da ruwa a cikin idan sa lokacin alwala wannan ya dan cutar da ganin sa radiyallahu an to sai ya zamo bai wato ainihin baya gani to idan yayi qiyamul layl yayi qiyamul layl sai dakata sai ya ce wa maulansa Nafi'u duba mun ka gani alfitri ya fito ko da saura idan yace da saura sai ya dora qiyamul layl in yayi ya dakata sai ya ce sake duba mun ka gani in yace alfitri ya fito to sai ya datse kuma sai ya duka istighfari wanda ga cikin malamai yace ka duba sun yanke dare suna ibada to amma sai suke ji kaman ma wani laifi suka yi kuma sai suke ta neman gafara Allah subhanahu wataala yanzu wani wallahi idan aka yi sa'a yayi qiyamul lailin dare uku a jere to zai ga da za a busa kaho shi ne lamba farkon shiga aljanna a wannan sati kuma kila qiyamul lailin nan ma bata taka karata kariya ba ita ma sa'a aka yi ba wai ai abin da ya saba yi bane kuma zai ga cewa ai shi yanzu in gari ya waye wani kwarekwaren waliyi ne kuma ko bai samu sallar asuba ba kai ke gari to wannan yana daga cikin zuga shedan na'am abu ne mai kyau in ka bi Allah ka kyauta tazzatan samun rahmarsa to amma kuma kada ka yanke cewa wannan ibada taka kankan ta karbo Allah ba a yi masa tilas kuma baka san ma kila kurakuran da kai a cikin ibadar ba to wannan malami yake cewa zaka ga cewa sun yi ibada amma kuma tuban mu Allah subhanahu wataala suke Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala yace idan ka kalla zaka ga an shar'anta neman gafara Allah karshen wa'ansu ibadodi saboda kusuri da dan adam zai iya kasancewa yayi Manzo Alaihi Salam sunnar sa kun ga idan ya sallame daga sallar farilla farko abin da manzo Allah zai yi yace astaghfirullah 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 kaga ibada ce ka gama kuma kake neman gafara Allah Allah ya ce thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah sannan idan kun baro Muzdalifa ko kun baro Arfa to ku kwararo ku malalo ta inda mutane suka biyo ma'ana su ne mutane da suke aikin haji ku ci gaba kuma da neman gafara Allah ka je kayi kwanan kayi wunin Mina ka kwana kayi tsayuwar Arafa ka kwana Muzdalifa kana ta ibadodi amma sai aka ce wasagafirullah ku ci gaba da neman gafara Allah subhanahu wataala malamai suka ce wannan shine alama ta mutumin kwarai a wajen Allah duk ibada da zai yi zai ji a zuciyarsa gaskiya ban kai abin da ya kamata a ce na yi ba duk yadda zai kure maleji to zai tausaya ma kansa sai ya kallo sama da shi idan ina ga na yi awa ɗaya ina sallar dare to wani awa biyu yayi idan ina ganin na yi awa ɗaya da rabi ina bautata ma Allah wani awa uku yayi idan ina ga na ciyar da dubu ɗaya wani dubu biyu ya ciyar idan ina ganin cewa na kyauta wa mutum biyu wani mutum hudu ya kyauta tamawa a wajen bin Allah kullum ka kalli sama da kai sai ka ƙara azama sai ka ƙara dagewa amma idan ka ce to ni yanzu da nayi awa ɗaya wani ma ko rabin awa bai yi ba to shedan zai maka sake da ba ruwa zaka ji kullum ƙasa zaka yi ta yi in dai zaka kallo wani bai yi ba ni na yi ta fuskar ibada to shedan sai ya dinga zuga ka ka dunga kumbura kanka kana jin cewa kai wani ne a duniyan ce kalli ƙasa da kai sai ka gode ma Allah a ibadance kalli sama da kai sai ka dada jajin cewa sai zamo ka ƙara kuzari ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala yace duk ibadar da zaka yi akwai abubuwa akalla guda biyar da ya kamata ka dunga hararuwa na farko in zaka yi ibadar nan ka ji a zuciyarka bautar Allah ce kake ba wai gargajiya bace ba wani yana yin ibada a matsayin kawai na riga na saba haka naga ana yi a gidanmu to akwai matsala a wannan kenan ibada ta zama kamar cin abinci ko shan ruwa a wajenka ka ji a zuciyarka bautar Allah nake sannan ka ji cewa koyi nake da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah shi yazo mana da wannan ibada kuma nake kwaikwayawa ni ma gurgudan iko sannan ka ji a cikin zuciyarka cewa gata Allah yayi maka har ka samu kana ibada wani zai ga yanzu cewa idan ya kiyamul layli ya raka'a goma yawwa yayi ma Allah wani abin azu a gani idan ya bada sadaka 10,000 ko 20 haba shikenan yayi ma Allah abin da za a yi masa jinjina to nawa ne Allah bai ba su wannan damar ba sun fika karfin jiki sun fika lafiya sun fika kuɗi gode ma Allah da ya baka wannan damar wani ya fika wayo ya fika basira ya fika ya fika ya fika amma kuma Allah bai ba shi damar ya tashi cikin dare bi Allah ba kai Allah ya mu wannan gatan to gode ma Allah da ya baka wannan damar wani ya fika kuɗi ya fika samu sai ka daure kai alherin da shi ba zai iya ba to gode ma Allah da ya baka wannan damar kai wannan alherin wani ba zai iya ba abu na gaba duk yadda kai abin alheri to ka ji ka yi kusuri a cikin zuciyarka cewa ya kamata na fi haka ya kamata abin da nayi nabin Allah ya zama ya dara haka to idan kana hararru wannan a cikin zuciyarka kullun zaka dunga azama kullun zaka dunga ainihin dagewa amma daga zaran shedan ya zuga ka cewa Allah ya kamata ya gode mu abin da nayi yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamukum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin akwai wanda suka shigo musulunci suka shigo suna wa manzo alaihi salam gori cewa to mu fa kaga ba sai da ka daga mana kan sakali muka shigo musulunci ba radin kan mu ne kenan mun yi abin da za a yi mana jinjina Allah yake cewa ka faɗa masa kada ku yi mun gorin musuluncin ku Allah shi ya kamata ya gora muku saboda ya shirye da ku zuwa ga imani tunda asalin kowane dan adam fata sai wanda Allah ya ji kansa ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fasahduni ahdikum to saboda ka Allah subhanahu wataala sai ce wa bil ashari hum yastaghfirun malamai suka ce anan ba wai ana nufin cewa idan sahar ya zo ka yanke salloli da kake a ce shi kenan sai ka ta istighfarin a istighfarin ma a cikin sallolin ya fi domin akwai wanda a cikin sallolin sa na dare idan ya kai goshi zai ta karanta nau'uka na istighfari istighfari yana da sigogi da yawa kala kala ga sunan kai wancan kai wancan kai wancan wasu malaman ma suka ce kawai wannan istighfirun din ana nufin cewa suna istighfari a cikin salloli duk da cewa in kai a wajen sallar ma abu ne wanda yake makabul kuma abu ne wanda yake almarju saboda haka kenan bayin Allah ya kamata wannan lokutan mu yi kokari mu ga cewa muna raya su to kuma kada mu ga cewa mun yi sallolin dare ban yi istighfari kafin sallar asuba kuma ana sallar asuba nan kuma je mu buka tifa nan ma dai akwai sauran aiki wato bayan Allah shi alherin Allah Allah yakan keɓe shi ga wanda suka yi kamar suna yi akwai basic wato baiwa da Allah yake ma kowa to amma sannan akwai wasu allowances su kuma na overtime in kai overtime zaka samu in baka yi ba sai dai ka ji ana yi kun ga wancan lokacin dai ga tsadarsa da muka faɗa lokacin sahar to shi ma daga kammala sallar asuba zuwa fitowar rana shi ma wannan wani lokaci ne na musamman shi kuma baya baya Allah yake baje koli ake a dunga ainihin bayarwa ta ko ina in ka kuskura nan ma bayan asuba da anyi asuba ka je ka kwanta rana ta fito kana bacci to za a rarraba alkhairi masu yawa babu kai Abdullahi bin Abi Sa'ud Allah ya kara masa yadda wata ran wani yaje yayi sallama gidansa bayan sallar asuba yayi sallama daya biyu yaje shiru sai ya tafi Ibn Mas'ud sai ya fito sai bi sawo sai ce ya naji kai sallama daya biyu ka tafi sai ce wallahi da naji shiru na zaci cewa bacci kuke sai ce kai zatan murab kanannu ne mu yi bacci a wannan lokacin hasbunallahu wa ni'mal wakeel to kaji daga yau in kana bacci wannan lokacin sunan ka rabkanan ne ka rabkana malamai suka ce an togace mutumin da yake da lalura akwai rashin lafiya wani yana da rashin lafiya ya kasa bacci tun farkon dare sai irin wannan lokacin wannan dole a bashi uzuri amma dai haka kawai kamar da wannan lokacin mai tsada lokacin bacci to za a yi ba kai za a dunga baya baye kai baka samu ainihin an baka ba saboda haka ka daure ko da kakane dai ranan nan ta fito ko da da minti biyar sannan ka je ka kwanta amma dai a ce ana gama asuba ka je kana kwanta kana bacci to ka bar wani lokaci mai tsada Allah subhanahu wataala ya ba mu iko mu kula Allah subhanahu wataala kun ga anan ya faɗi ihsani tsakanin bayi da shi subhanahu wataala raya dare da salloli sannan kuma neman gafara Allah subhanahu wataala to sai kuma ihsani tsakanin bayi yasu yasu wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum sannan a cikin dukiyoyin su akwai wani haƙƙi na musamman ga wanda zai zo ya tambaya ya roƙa da kuma al-mahrum wai al-mahrum wasu suka ce al-mahrum min as-su'al wanda shi ba amma ba shi dama ya dinga roƙo ba tumbika halatu manzari amma khabari kamancece ne ma tana nuna maka halin da nake ciki ma'ana yanayi na yana nuna maka ina bukatar wani abu wato akwai wanda Allah yayi masa kunya da kawaici duk halin da zai shiga yakan ji nauyi ya tashi yana tabara a cikin masallaci a gaban mutane wani ko ya tashi to kuma sai ya kasa fadin abin da yake so ya fada to amma wani yanda ka san alittafi dama ya saba tiryan tiryan zai ta karantowa da ƙarya da gaskiya da ƙarya da gaskiya to ba mu ce kada a bayar ba Allah shi ya san gaskiyarsa ko ƙaryarsa in ya roƙa din a bashi in akwai iko hadisi yana cewa lis-sa'ili haqqun wa law ja'a ala farasin wanda yazo yana roƙa yana roƙan a bashi yana da haƙƙi ko akan ingarman doki yazo a yanzu ko akan jif yazo yazo akan jif din saran tsatsiya yace bayi Allah ku taimaka min guzuri na ya yanki kada ku ce to ai gafita ma nan akwai ATM kuma akwai POS ai ya fi ku sanin wannan din kuma yazo yace muku a ga za masa saboda haka kenan wa fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu haqqun akwai wani haƙƙi na musamman shin wannan haƙƙi zakka ake nufi ko kuma sadaka ta nafila mafi yawan malamai suka ce sadaka ta nafila ake nufi hujja su suka ce domin wannan sura ta zariyati sura ce makkiya ita kuma zakka ba a shar'anta ta a makka ba a madina aka shar'anta zakka saboda haka kenan da aka ce a cikin dukiyoyinsu akwai wani haƙƙi na musamman lis-sa'ili ga wanda ya zo ya roƙa ga wanda ya zo ya tambaya to akwai wani haƙƙi na musamman da suke ɗauka su bayar wal mahrum da kuma wanda aka haramta masa arziki ma'ana ba shi da abin hannu ko kuma aka haramta masa ma ya iya furtawa kalmar al-mahrum malaman tafsiri sun kai sun kawo a wajen fayyace ta. Har Imam Sha'bi Amir ibn Sharahin yace wallahi na gaziya ga in san menene ma'anar al-mahrum, saboda maganganun magabata wane yace kaza, wane yace kaza, wane yace kaza. Akwai lokacin da wani kogi na Yamama yayi ambaliya sai ya shafe lambun wani, sai wanda ga sun sabai yake cewa hadha min al-mahrum, wannan mahrum ne ya kamata a taimaka masa. Umar dan Abdul Aziz khalifa na 12 mutumin kirki az-Zahid, wata rana tsakanin Makka da Madina ko a hanyarsa ta tafiya ko ta dawowa, an zo an baje kayan abinci za a ci, to sai ga kare ya zo ya tsuguna kusa da su, sai ya dauko cinyar akuya sai ya jefa masa yace hadha min al-mahrum. Allahu akbar, kai kaji ba kashin aka jefa wa kare ba, cinya. Dan Allah yanzu kai ko cinya kaza ka taba bakin wa, wato magabata nagartas wallahi ta kai kare ne, amma sai yaga cewa tunda neman latar Allah yake, ba sai an cinye a jefa masa kashin ba, sai dauki cinya ga sashiya lafiyayya ya bashi, yace wannan al-mahrum ne domin ba shi da shi bukata yake da ita. Kai ma ka dan gwada, eh sai ka sabu da insha Allah. To washi ba musallaci yace in a ci gidi a ba shi kashin, Allah ya nadafa. To saboda haka Allah subhanahu wataala yana nuna kenan mutanen kirki ba marowata bane, mutanen kirki ba furar danko bane, a shekara damu babu takurba. Na'am, kyauta baiwa ce Allah yakan yi wa dan adam ko da ilimi ko ba ilimi. Na sha fadar wannan, akwai dabi'o'i na zuciya wanda ba karatu yake sa a yi su ba, muna nan kuma ba jahili yake sa a yi su ba. Kyauta, haƙuri, ba karatu yake sa a yi su ba. Rowa da fushi, ba jahil sai yake sa a yi su ba. Mutumin da Allah ya sanya shi mai kyauta ne, to ko a jahiliya mutum ne mai kyauta, idan ya yi ilimi to sai ilimin ya ƙara masa armashi. Na taɓa hikaito muku ƙissan Hatimu Ta'i, baban adibin Hatim Ta'i. Hatim Ta'i a tarihi ba a san mutum wanda yake a jahiliya mai kyauta kamar sa ba. Idan bako ya zo masa ko raƙuminsa shike nan ba dan akuya ba kaza, to sai ya soke masa wannan raƙumin, bai san daga inda kake ba. Idan bawansa ko baiwarsa suka hura wuta a cikin dare, dan tafiya ya hango wuta ya zo ya saukar da wannan bakon ya bashi abinci, to ya yanta wannan bawa, saboda ya masa alheri, ya kawo masa bako, ya yi bakon hidima. Shi ya sanya lokacin da aka kama yassa Safana binti Hatim a binti Adi, aka kama ta aka kwatsa ta a cikin bayi, sai ta zo ta ce ya ma'aikin Allah a yi min alfarma, kada a haɗa ni a cikin gamagarin mutane, ni ƴar babban mutum ce, babana shi ne Hatimu Ta'i, kaji 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 irin halinsa. Sai manzon Allah ya ce kash, ina ma ya mutu a musulunci da mun yi masa addu'a. Sai manzon Allah ya ce aje a kyale ta ta yi tafiyar ta, a bar ta ta yi tafiyar ta, shikena ƴanta ta. Wato wannan zai nuna maka sha'anin Allah subhanahu wataala, ba wanda ya sai shiga, duk da wancan alheri nasa bai musulunta ba. Saboda haka kenan kyauta wani hali ne da Allah yake ni'imta mutum da shi. Wani babban malami ne marowaci, ga fiqhu, ga hadisi, ga tafsiri, ga luga, amma yadda ka san yaron goye, yaron goye za ka ba abu ka ce ɗan manya hana ka, to wallahi wani haka aka jarrabe shi. Hadisai kamar idan yana ruwansu masha Allah, idan ya fara tafsiri masha Allah, idan yana talilin masail fiqhiyya masha Allah, to amma kuma ungwata kan yi masa wahala, kun ba wai babu ba, akwai abin yana nan kuma wannan la sha fada ba wai kwana kwana nan ba daga cikin magabata akwai wanda zaka samu tabi'i ne babban tabi'i amma marubuci na taba kai to muku kissan wannan tabi'in ba zan faɗi sunan sa ba albajirin manyan sahabbai ne amma akwai lokacin da ya ba almajiri abinci har ya tafi ya kamo shi ya daure yace in na bari ya tafi ƙara masa za a yi wannan din ba Allah ne ya kwata masa saboda shi haka aka jarabe shi da ruwa to ruwa mummunan abu ce a musulunci akwai albukhulu akwai ashuhu gara albukhulu gara gara da baki kirin gara baki baki shi albakhilu shi ne marowaci amma kuma ba zai sa ido ka bashi naka ba shi ku ashahihu yahana kuma yana so a bashi kaga wannan shine kuma da bayan mutane shi bai bayar ba kuma so yake a bashi to bayan Allah in ka ci yadda dukiyarka wallahi kai kai wa kanka gata manzo alaihi salam shi fa kowa iya koyarwa ku duba tambayar da yau sahabbai sai yace da sahabbai ayyukum mal warifihi ahabbu ilayhi min mali wanne ne a cikin ku wanda dukiyar wanda zai gaje shi ita yafi so sama da dukiyarsa sahabbai suka ce ya rasulullah ma minna min ahadin illa wa maluhu ahabbu ilayhi min mali warifi suka ce a cikin mu babu wanda ba dukiyarsa yafi so ba sama da dukiyar wanda zai gaje shi sai manzo alaihi salam yace maluka ma anfaqtahu wa mal warifika ma taraktahu dukiyarka shine abin da kai ka ciyar dukiyar magajinka shine abin da ka bari duk abin da ka ciyar kanka kai wa gata kuma Allah ma sai yi mana albishir yace wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abin da kuka ciyar Allah kuma zai nunka muku Allah ya baka tun a duniya banda kuma abin da ya aje maka a lahira saboda ka yan uwa duk da cewa mun sani dabi'u sun lalace a yanzu makariyatan sun fi yawa akan magaskatan to wannan kada ya toshe mu daga alheri kada ya hana mu taimakawa bayin Allah na ambata mana ba dadewa wancan bawan Allah da ya ba da sadaka ya zamo ya ba barawo ya ba karuwa ya ba mai kudi amma manzo Allah ya nuna cewa duk Allah ya karbi wannan sadaka ko da makaryacin ne akwai wanda zaka samu an jarrabe shi yana ma da gidajen haya na faɗa muku wannan kissa muna tafiya a mota mun tsaya wata danja wani yazo yana bara sai abokin tafiya tawo yace masa ya ka yazo yace kai yanzu wani ka ji tsoron Allah gidan haya nawa kake da shi kuma kake nan kan danja kana bara kaga wannan mutuwa zuciya ce saboda haka ya kauce ya tafiyar sa to duk da akwai masu wannan karerayin mutun yace an yi masa mutuwa mutun yace an rubuto magani abin nan ba kudi yace an koro shi gidan duk irin wannan karerayin ana yi to wannan ba zai hana taimaka ba ka taimaka da danka yana wajen Allah in mutun ya bayyana an kama shi makareci ne can masallacin yayi ƙarya can masallacin yayi ƙarya an rubuta an dauki hotonsa an lilliga to wannan da an ga shi an san makareci ne amma dai haka kawai ka muna masa to kada kai wannan in Allah ya hore ma ka taimaka din to saboda haka Allah sai ya ce wa fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu haqqun akwai wani haƙi na musamman lisaili ga wanda zai yi tambaya wal mahrum da kuma wanda ya zama ainihin an haramta masa ma'ana kenan wannan ya zama bangare na tsakaninsu da bayin Allah kaman yin na fada al-mahrum kada mu takaita shi a wajen dan adam shi yasa na kawo kissa Umar dan Abdulaziz cewa kare ma ya bai wa nama kenan kadangaru tsuntsaye dabbobi yasa daga cikin al-mahrum duk wanda ka baiwa Allah subhanahu wataala zai baka sai Allah ya ce wa fil ardi ayatun lil muqinin sannan a cikin kasa akwai wa'insu ayoyi ga masu sakankancewa wato kun ga anan Allah bai yi ta'ayinin ayoyin ba kawai sai aka ce akwai wa'insu ayoyi amma kuma ga suwa lil muqinin ga wanda suke masu sakankancewa anan in muka ce ayoyin ƙasa ayoyi na ita ƙasar kankin kanta da kuma abinda Allah ya dora a ban ƙasar irin bishiyoyi da kuma duwatsu da abin da ya kama da haka da kuma abin da Allah subhanahu wataala yake fararwa na canje-canjen yanayi ana yanayi na sanyi a koma yanayi na zafi yanayi na ruwan sama yanayi na kaza yanayi na kaza duk wannan abubuwa ne da suke faruwa a ban kasa wannan gabar tana da bayanai masu tsawon gaske to amma an nuna mun lokaci shi yasa zan dakata insha Allah ta'ala sai gobe zamu yi tahlili akan wannan gurgurdan fahimta abinda muke daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muke kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din amin 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 mai tambaya ta farko bayan yayi addu'a sai ce Allah ya gafarta malam muna buƙatar ƙarin bayani akan fatawar da wani malami yayi akan yadda ake fitar da zakkar amfanin gona cikin fatawar sa yana cewa sai manomi ya cire lissafin duk abin da ya kashe a noman kamar taki da kuɗin kwadago sannan sauran idan ya kai nisabi sai ya fitar da zakkar to kuma sai ya rufe da addu'a ita wannan mas'alar ba sabuwar mas'ala bace ba mas'ala ce ta shekaru ɗaruruwa al-imam Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit shi yana ganin cewa ba za a cire duk wata wahala ba da ta shafi aikin gona ka ce yanzu kai zaka zo ka cire kuɗin taki kuɗin kwadago kuɗin abin nan abun feshi da ake yi duk dai wata wahala Abu Hanifa yake cewa ba za a cire wannan ba wal'allama Ibn Hazm yana daga cikin masu wannan ra'ayin daga cikin abin da suka faɗa suka ce anan ai akwai bambanci tsakanin noman rani da noman damina kun ga noman damina zaka kasa abin nan gida goma ka bada daya duk abin da ake fidda zakka gero dawa masara alkama wake da duk abin da ake fitar da zakka kaga idan ya kai misabi zaka kasa goma ka bada kashi daya to shi kuma noman rani zaka kasa 20 ka bada kashi daya me akai la'akari da shi noman rani wahalar da kai tana da yawa misali yanzu noman rani akwai wanda sai yayi foiling din generator sa ko dai asa diesel ko petrol ayi wannan imma abin nan irin kauye ne akwai abin nan jigo da ake bar ruwa da shi irin wannan rayuwa ta da to kaga mutun ya wahalta shi yasa sai aka bambanta shi tsakanin noman rani da noman damina to su wannan malamin suke cewa to idan har ana cewa sai an fitar da wannan wahalhalun wahalar taki wahalar kaza wahalar kaza to me bambanci tsakanin noman rani da noman damina kenan kawai shikenan kowanne ma sai a ce a bada ushiri ko kuma kowanne a ce a bada nisfin ushiri saboda haka wa'annan malaman da ma sauran wasu malamai ba su kadai bane suka ce babu wani abin da mutum zai fitar kawai in ya kai nisabi kawai shikenan ka cire zakka sauran abin da ya rage kuma ka amfana da shi wasu daga cikin malamai sun karkata akan cewa mutum ya cire Ibn al-Arabi kusan maganganunsa al-Maliki yana da hakamul Qur'an maganganunsa sun nuna ya tafi akan wannan cewa a cire wahalhalu sannan abin da ya rage in ya kai nisabi a yi zakka amma gaskiya ra'ayin farko shi ya fi dacewa akwai bambanci tsakanin bashi da mutum ya ciyo ya yi aikin noma da kuma abin da mallakar sa ne misali yanzu mutumin da ya ciyo bashin iri bashin taki bashin kuɗin ‘yan kwadago bashin abun feshi sai ya noma ya gama to yanzu zai cire wannan kuɗin bashin sannan abin da yake in ya kai nisabi ya fitar da zakka ko ba zai yi ba. Abdullahi ibn Umar Allah ya kara masa yadda da shi da sauran malamai suna cewa eh tunda dai bashi ne ya ciyo dan wannan aikin to ya cire wannan ma'ana ya ware bashin in ya ware bashin wani abu ya rage abin nan da ya rage ya kai nisabi to daga nan sai ya fitar da zakka idan ya cire ya biya bashi abin da ya rage bai kai nisabi ba shikenan ba zai fitar ba to sai ya zamo ka zo kai noma ana bin ka bashin kuɗi amma ba na aikin bane ka ci bashi da yawa yana kanka to kuma yanzu ka zo kai noma to yanzu ya za a yi sai ka lissafa wannan amfanin gonar cewa ana bin ka misali miliyan 2 to shikenan sai ka kiyasta to yanzu na samu baho kaza su ne na miliyan 2 sai ka ware abin da ya rage in ya kai nisabi ka fitar koko ya za a yi to nan ma akwai sabanin malamai har yanzu dai ibnu umar Allah ya kara masa yadda yana ganin in akwai bashi a kanka kai noma to ware bashin ka biya abin da ya rage in ya kai nisabi ka fitar da zakka shi ko ibnu abbas ya saba masa akan wannan saboda haka abin da ke so in ce ba sabuwar mas'ala ba ce mas'ala ce khilafa amma dai abin da yafi dacewa ba bashi ka ciwo ba wahalhalu ne kawai ka kashe kuɗi naka na ajihunka ka kashe kuɗin taki kuɗinka ne ba bashi ka ci ba kuma a ce wai duk sai ka ware wannan to kaga ba bashi da bambanci da noman rani ina fata mun fahimta kuma yace malam tambaya ta ita ce shin idan mutum ya sallaci tarawihi shafa'i da kuma wuturi tare da liman a masallaci sai kuma Allah ya bashi ikon tashi da dare ya ƙara yin wasu nafilfilin shin zai ƙara yin wuturin ne a ƙarshe ko kuma ba sai ya ƙara yi ba ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya ina zaton na faɗa bai fi sa biyu ko uku ba wasu sukan yi wa kansu raguwar dabara ana cikin tarawihi da su da ya rage wuturi sai su yanke su tafi su to kun yi ma kanku asara saboda hadisi yace duk wanda ya bi limami akai sallar dare har liman ya kammala to za a bashi ladan sallar dare kamila to idan ka bi akai har wuturi kaga kana da sha'awar yin wasu nafilfilu ka tashi sai kai nafilar ka biyu ce hudu ce nawa ne amma ba za ka maimaita wuturi ba saboda hadisi yana cewa la wutirani fi laila babu wuturi biyu a dare ɗaya wannan yace malam mutum ne ya dau azumi bayan misalin karfe 6 yace na yamma bacci ya dauke shi bai farka ba daga wannan bacci sai ji yayi ana ta da iqama ta sallar asuba kai karfe 6 na yamma ya islas saurara wato a saurara shi gashi shi ya rubuta tambayar da hannunsa shi wannan na yamma din shi da kansa ya sa daga sama da yadda ya rubuta karfe 6 to kuma sai ya sa na yamma shi da kansa to yanzu in dai ba kasa bace a ce mutum ya fara bacci tun karfe 6 na yamma har sai an gama sallar asuba kuma yanzu kai a shagon naka a ce kai kadai ne ba abokin kwana ba wanda zai ji kanka ya zo a tashe ka a kawo ma abin sahur aiki da za a yi zaton za a zo a kawo ma abin sahur to kuma dai menene ga abin da yake cewa sai yake cewa to malam ya wannan azumin nasa yake tunda bai samu damar yin buɗe baki to shaka ne din dai tunda kaga yi ce ba bai samu yin bude baki ba, shin zai yi bude bakin ne? Ko kuma zarcewa zai yi da azumin? Sai ce da Allah mana a saka ni a cikin addu’a, Allah ya yi nan abin da yake damuna da sauran musulmi. To, in yadda ka rubutan haka ne, ta zarce ta kama ka, dole sai dai ka saɓe, amma idan ka ji ba dama, an so mai yi fama ka ruwa, to wannan sai ka aje ka ci abinci har ya zamo an sha ruwa, ana bin ka azumi guda ɗaya. Saboda wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Yawwa, in har ka ji cewa abin ba zai yiwu ba, to ka samu ka aje ka ci abinci don kada ka mutu, bayan azumi sai ka lama. Wannan ya ce, malam ya halatta mutum ya ajiye azumi idan har zai cutu saboda bai sami daman tashi ya yi sahur ba? Shi ne dai magana. Wato, a musulunci ba wai rayuwarka ba, saboda tsamo rayuwar wani ma ya halatta ka ajiye azumi. Yanzu idan kana ɗauke da azumi, sai ya zamo ga wani yana neman a yi masa ƙarin jini a fujajar, idan aka ce sai rana ta faɗi zai iya salwanta, to ya halatta ka ajiye azumin, ka ba da jinin a ƙara masa, kuma ka ci gaba da cin abincinka har rana ta faɗi. Daga nan ka rama azumi bayan Ramadan ya wuce. Haka nan a ce ga wani mutum gobara gadangadan ta kama za ta ƙone shi, za ka iya ceto shi kuma dole sai ka sha ruwa. To ya halatta ka ajiye azumin ka ceto shi daga baya karama. Mutum ne ruwa ya ciwo shi, kai kaɗai za ka iya fito da shi. In kuma ka ce za ka yi nutso ka fito da shi, dole sai ka sha ruwa. To ya halatta ka sha ruwan ka ci gaba da cin abinci har rana ta faɗi, domin ka tsamo shi daga baya ya zamo ka rama azumi. Daga ƙarshe ya yi ƙorafin matsala ta lasfika masallaci, kuma na tabbatar masallaci ya yi abin da ya kamata a yi. Wannan tambaya takarda ta ƙarshe wal'adu da za mu yi a yau, ya ce malam mutum ne iyayensa suka haife shi ba tare da aure ba, shin ya halatta a raba gado da shi? Fatawa ta jumhurin malamai, bal in ce ma duk kotunan mazahib, Hanafawa, Malikawa, Shafi'awa, Hanbalawa, duk wannan mazahib ɗin, idan ɗa ya zamo na gaba da Fatiha, to wannan ɗan ba zai ci gado ba. Wannan shi ne hukuncin duk kotuna alhasabil mazahib al-madhkura. Tare da cewa akwai wasu daga cikin ɗaiɗaikun malamai da suke cewa in dai shi wancan shi ne sababin zuwansa duniya, to ubansa ne, in kuma ubansa ne, to sai ya ci gadonsa. Suka ce ai wancan hadithi na Juraiju, kada ku manta kissan Juraiju, wani mutum mai yawan bauta wanda manzo Allah yake bada labarinsa. Wata ran yana salloli, sai mahaifiyarsa ta zo ta kira shi, kira ɗaya biyu bai amsa ba. In ta kira shi sai ya ce Allahumma ummi wa salati, ya Allah kiran mahaifiyata kuma gashi ina sallah, haka yake faɗa a zuciyarsa. To ƙarshe sai ya ga bari dai, sai ya kammala sallah ya amsa kiranta. To sai ta zuciya ta ce kada Allah ya kashe shi, sai ya ga fuskar karuwai, Allah ya takaita ma ba ta yi masa bakar addu'a cewa ya yi zina ba, ta ce dai kada Allah ya karɓi nan, sai ya ga fuskar karuwai, domin shi mutum ne ibada yake bai zuwa inda zai ga wata karuwa. To shikenan wannan bakar addu'a sai ta kama shi. Wani makiyayi yana fita bayan gari yana kiwon dabbobi, to sai ya zama wata karuwa ita ma tana fita, sai suka haɗu, shikenan sai ya mata ciki shi wannan makiyayi. To shikenan da aka zo aka cakume ta, waye mata ciki, ta haihu, sai ta ce Juraiju, shi wancan mai bautar. Wato wannan zai nuna maka ka kiyayi bakin mahaifa, ka kiyayi Allah wadai na mahaifa da za su yi maka ka kiyaye wannan kuma kuma iyaye ku kiyayi wa ƴaƴanku baki ba alheri bane almuhim sai aka je aka ta kuma wannan mutun jiraidu aka ce wato ashe malamin ƙarya ne mayaudari aka je aka roshe abukarsa aka ta kuma shi aka kawo shi gaban shugaba na wannan lokaci aka ce wato ashe ga aikakar da kai yace me ya faru aka ce ai ga abin da ya faru wannan mace ta ce kai kai mata ciki ta haifa wannan dan sai ce a bashi dama yayi nafila raka'a biyu shikenan yayi nafila raka'a biyu sai ya taba yaron yace man abuka waye babanka sai ce arra'i makiyayi menene shahid man abuka wane ne babanka kun ga ba aure aka daura ba to da wannan hadisi su yancin malaman suke cewa to in dai shine sababin kawo shi duniya to duk abin da da ya cancanta shi ma ya cancanta to wannan mas'ala ce ko ko ra'ayi ne marjuhi amma fatawa da malamai suke bada wanda ni na gamsu da wannan fatawa cewa duk wanda ya samar da wani da ko wata ya a titi ma'ana dan gaban Fatiha to hukuma ta tilasta shi ya dauki nauyin wannan dan na dukkan dawaine sa har gama karatun sa na digiri in ba haka ba sai ya tara wa mutane ɗan iska tunda duk dan da ya tashi ba karatu ba sana'a sai zama dan daba sai zama barawo to in dai ya zama shine sababin kawo shi duniya hukuma ta dora masa nauyin ciyar da shi ya dauki nauyin karatun sa tun daga primary secondary har digiri har dukkan abubuwa da zai yi to in yaso shikenan gaba tambayarsa ta biyu yace sannan in ya nemi aure ya halatta a bashi a to me ne fin sa ai ba shi ya kawo kansa duniya ba yawa idan ana kyankyamin a bashi wacce aka san cewa ita ba ƴar gaban Fatiha bace to a duba wata ƴar gaban Fatiha mutune ya kirki kun ga sai a hada su ba karebin da mu ba za ta yi masa guri ba zai mata guri ba ko ba haka ba ai akwai ƴaƴan da ake tsinta a titi a zo a kai su gidan marayu gidan kananan yara abin da sai a samu irin wannan mai tarbiyya tunda shi ma mai tarbiyya ne sai a bashi amma dan an bashi wai wata wadda an san babanta ba matsala bane ba kawai dai kun san abin da zai dinga biyowa baya tambayar sa ta kusa da ƙarshe yace sannan ya halatta ya jagoranci farai da gaske abinda malaman malikiya suke cewa wanda ya zamo dan titi to ba a yadda ya zamo limami ratibi ba ba wai na wucin gadi ba abinda yasa suka kyamace haka saboda kun san shi limami shine darajar mutanansa yanzu ba wanda zai so a ce ga limamin ku an ta kuma shi yayi laifi sai limamin ku ne ga yanan an shako shi an ta kuma shi limamin ku ne yana cin bashi baya biya limamin ku dan damfara limamin ku mai wadari ba za ku so wannan ba to sai aka ce kada ya zamo limami ratibi amma dai limami na wucin gadi muddin dai malami ne yana da ilimin addini to dan an sa shi limami na wucin gadi liman yayi tafiya ko ana cikin sallah sai ya zamo alwalan liman ta warware shi kuma yana saitin liman to sai a jawo shi tambayar sa ta gaba sai ce wai ya halatta a hada sahun sallah da shi to me ne fin sa ba shi da laifi in ya halatta yayi jagorancin sallah to me ne fin sa kuma dan a hada sahun sallah da shi to wannan masu takardar ta ƙarshe dalibai ne na FUD suke roƙon addu'a ku dan Allah a yi musu addu'a ya zamo Allah ya ba su nasara ya kare su daga carry over da spill over to muna muku addu'a Allah sa a ci darabawa ya zama ba carry over ba spill over kuma dan Allah ku tsaya ku yi karatu ku tsaya ku yi karatu ku yi karatu ku yi addu'a banda satar amsa Allah subhanahu wataala ya fahimtar da ku Allah subhanahu wataala ya albarka akwai ƴan uwa da zamu musu addu'a akwai malam Kabiru muna tare da shi da kullun je ya samu tsautsayi ya zamo ba kace babur ta yanke masa ɗan farata na hannu da kuma rauni da yaji. Akwai Zakariya wanda shi ma ya samu rauni a hannu kuma yarsa ta samu kuna. To akwai sauran wanda suke da lurori marasa lafiya duk da sun roki a saka su a cikin addu'o'i. To gabaki ɗayan su muna yi musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ba su lafiya ya sa wannan rashin lafiya ya zama kafarar laifuka gare su. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye gaba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين ولكن بالصالحين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم كلنا أونا ونصيرا. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم كلنا أونا ونصيرا. اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم خذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم أنت أعلم بحاجاتنا فاقضها يا رب العالمين. اللهم أنت أعلم بحاجاتنا فاقضها يا رب العالمين. اللهم أنت بحاجاتنا عليم قدير فاقضها ويسرها يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.